وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya. Yau insha Allah za mu yi majalisi na 18, kuma muna cikin suratu Tauba. Jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 35, yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 37, عند أبنجي تعالى كتوى إن عدة الشهور عند الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
بنجي تالاتي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Idayan watanni na shekara a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wata 12 fi kitabillah, a cikin littafin Allah, haka Allah ya kaddara wannan alauhil mahfuz. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, tun ranar da ya halicci sammai da ƙasai. Minha arba'atun hurum, daga cikin watanni 14 akwai guda huɗu waɗanda wato ainihin suke haramun a yaƙi a cikinsu, wanda Allah ta'ala ya haramta yaƙi a cikinsu. Sune Dhul Qa'ada, Dhul Hijja, Al-Muharram da kuma Rajab. Allah ta'ala ce zalika dinul qayyim, wannan shine addini mai kyakke. Bin wa'innan dokokin shine addinin Allah subhanahu wa ta'ala mai kyakke. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kar ku zalunci kawunanku a cikinsu, ma'ana kar ku sabawa Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan watanni masu alfurma, domin sabon Allah a cikinsu babban al'amari ne. Ko kuma kar ku saba wa Allah ta'ala a cikin dukkan watanni guda 12. Wa qatilul mushrikina kaffatan, ku yaƙi mushrikai gaba ɗayanku. Kama yuqatilunakum kaffa, kamar yadda suke yaƙan ku gaba ɗayanku, gaba ɗayansu, wato kamar yadda suke taron dangi su yaƙe ku, to kuma ku yi taron dangi ku yaƙe su. Wa'lamu, ku sani, annallaha ma'al muttaqin, Ubangiji watanni na shekara suna fara daga al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, ba Rabi'ul Thani ba, kuskure ne. Saboda Balarabe baya cewa abu na biyu sai akwai na uku. Saboda haka daga Rabi'ul Awwal sai Rabi'ul Akhir, Rabi'u na farko sai na ƙarshe, sai Jumadal Ula ba Jumadal Awwal ba, Jumadal Ula kuma ba Jumada ba, sai kuma Jumadal Akhira ba Jumadal Thani ba ko Saniya ba, shi ma kuskure ne. Saboda Balarabe baya cewa wani ne na biyu sai in akwai na uku, daga na farko sai na ƙarshe kawai. Sannan sai me? Sai Rajab, sai Sha'ban, sai Ramadan, sai Shawwal, sai Zulqa'ada, sai Zulhijja. Zulqa'ada ba Zulqa'ida ba. Sannan Zulhijja ba Zulhajji ba. Wannan su ne watanni guda 12 na musulunci. To sai Allah ta'ala ya ce akwai guda huɗu wanda suke masu alfurma, wanda ba a yaƙi a cikinsu, su ne Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram, sai kuma Rajab, wato guda uku a jere, sai kuma yana daban. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim. Hadisin Abu Bakr ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hutuba a lokacin da ya aikin haji, a ranar sallah, wato ranar babban sallah. Yace inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal arda as-sanatu 12 shahra minha arba'atul qurus thalathatun mutawaliyatun wa dhul qa'da ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين الجمادة وشعبان وتا يكي ويا كمان عندي سابكي ويا شكرا وتا بوما شاديون كما أقوى تنيق لأهدو ما سؤال كرما وندباء يكي أشكنسو حرام بداءك أجيري شين ذو القعدة وذو الحجة دا المحرم وين أجيري سكي سيكما رجب أنا تمت رجب مضر مضر إن سنان قبيلة وأن تكي ذكاني جمادة الآخرة دكما شعبان فالشيطة هذا أصول بالأربع أقولنا ما نسنا سوى ثلاثة متواليات وواحد فرد وداوك أجيري دين قمينا نان شيكا لكو كتير ثلاثة فردا وواحد فردا دي ذاك جيروس وداوك ذا أجيروس وما ديكما وأتواني شيكا ليني وذاك إنك تي المحرم تو كذا ذاك وتي صفر ذاك وتي ربيع الأول ذاك وتي ربيع الآخر ذاك وتي جمادى الأولى وتي جمادى الآخرة فنسيك ذو رجب كذا أقوي تذرع تكاني وأن يسوني وتنين دباء آياتي وأتوانيهم أتشكنسو وسنان سيما ظالة تسمع دي وأن بياني بيتي وقصورة راكو أي يوم هذا وأن يني وليني وتراناتي وأن صابتك تي الله ورسوله آدم Allah da manzonsa su suka sani alhalin sun san ranar sallah ne ranar babban sallah ne amma sun yi zaton cewa zai ambaci ranar da wani suna ne daban ba sunan da suka sani ba na yawmun nahar to da haka sai suka shiru sai manzon sa ya ce wannan ba shine ranar sallah ba aka ce ke to ne wata ne wannan nan ma suka shiru sai zaton zai kira watan da wani suna daban sai ce ba watan abin nan Zulhijja bane aka ce eh Zulhijja ne wani gari ne wannan suka shiru sai da son zai canja maka suna sai manzo sai ya ce alaytatil badda ba wannan gari na makka bane suka ce eh garin makka ne to sai manzo sai ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha sani cewa jinanin ku haramun ne akan ku ma'ana karka zudda jinin dan uwanka haramun dukiyoyin ku haramun ne a gare ku karka ci dukiyar dan uwanka ba tare da dadin ransa ba sannan mutuncin kuma haramun ne a gare ku karka ci wani mutunci kamar yanda wannan ranan haramun ne a yaki a wannan watan haramun ne a yaki haka nan a wannan gari na makka haramun ne a yaki saboda aka haramta zubar da jinane da cin dukiyoyi da barna da kuma ainihin cin mutuncin mutane duka waɗannan abun haramun ne kuma ubangiji maza su ya ce fa satalqauna rabbakum wa yasalukum an a'malikum za ku haɗu da ubangijin ku in kun kidi kuma ya tambaye ku dangane da ayyukan duk abin da kuka yi na ayyuka Allah ta'ala zai tambaye ku to maza su ma da ya gama da ya wannan sai kuma ya ce ala ku saurara ku ji la tarji'u ba'di dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'dih kar ku dawo katattu bayana shashin ku na dukan wuyan shashi a wata riwayan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'dih kada ku dawo kafure bayana shashin ku na dukan wuyan shashi ma'ana kar ku zama kaman kafurai kafure su suke kashe juna amma ba san musulmi da kashe juna ba to da haka kar ku zama kaman kafure bayana ku dinga wato ainihin kashe junan ku sannan sai maza su ce ala ku saurara ku ji hal ballaku shin na isar da aiki sabai suka ce ka isar sai ya ce to li yuballighi shahidu minkum al-ghaib wanda yake nan ya isarwa wato ainihin wanda baya nan ni na riga na isar da aiki a wata riwayan in yace shin na isar suka ce eh sai daga idon sa sama yace Allahumma shahid ya Allah ka shaida na isar da wannan sako manzo Allah sama ya isar isarwa ko kuma bayyana to sai ya ce wala alla man yablughu yakunu aw amin babu man yasmau ku isar da duk sakonnin da na babu fatakila wani wanda za a isar wa sakon ya fi wanda ma ya isar da sakon kiyaye mutum ya kawo maka hadisi kai ka fishi fahimtar sa kaga rubb hamil taqin wa laysa bi faqih jiwa mutum zai dauki hadisi bai fahimci hadisi ba amma in ya kawo wani malami kuma sai ya fahimci hadisi shine rubba muballigin aw amin sami a wata riwayan falyuballigi shahidu minkum alghaib la'alli la alqaakum ba'da amin hadha wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan watakila daga wannan shekara ba za mu sake haɗuwa ba kuma hakan ne bai sake wani aikin haji ni aikin haji a watan Zulhijja sannan a watan Rabiul Awwal ya rike to kaga wannan shine wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a zudda jina ne kar a dinga cin dukiyoyin jama'a kar a dinga cin mutuncin mutane amma yanzu komai ya zama ruwan dare zudda jini ga ƴan fashi da makami ga ƴan kinnabi ga ƴan boko haram ga ƴan ta'adda ko ta ina jini mutum musulmi bai zama wani abuwa cin dukiyoyi kuma sai dai in ba samu dama ba barnan dukiya abu a hannunka ma za a fauce shi a hannunka ma balantana ka ajiye shi a wani wuri za a iya zuwa a balle a ɗauka za a iya cutanka a maka ha'inci a maka kowa nan a maka shigo-shigo ba su Ubangiji ta'ala ya haramta wannan sannan aka cin mutuncin mutane ga sunan ƴan siyasa ba abin da ba sa yi suna cin mutuncin juna a gidajen rediyo da talabijin saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta ka taɓa mutuncin ɗan'uwanka ya ishe ka aibi ka walaƙanta ɗan'uwanka kare mutunci yana daga cikin abdururatu sit abubuwa na lalura wanda dole ka tsare mutuncin kanka kuma dole ka tsare wa ɗan'uwanka wato ainihin mutuncinsu ba yadda ka ce wani mutunci ba Allah ta'ala ce zalika dinul qayyim kiyaye waɗannan dokokin shine addinin Allah subhanahu wata'ala wanda yake miƙeƙƙe in Allah ya yi doka ka bi to wannan shine ka zama mai addini miƙeƙƙe kana akan as-siratul mustaqim wato tafarki madaidaici amma duk wanda za a yi doka ya keta ta to akwai matsala a addininsa duk wanda Allah ta'ala zai ce yayi ya zama bai yi ba akwai matsala a addininsa فذاك الصراط المستقيم شيني المتابعة لله وللرسول بين الله ده بين منزون الله صلى الله عليه وسلم شيني تسيوا akan tafarki madaidaici shine kana addinin da gaske kenan kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya umurta kamar yadda Allah ta yake cewa man yusai Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne wanda suke kan wato tafarki madaidaici kuma su Allah ta'ala zai tasa tare da annabawa da siddiqai da shahidai da bayin Allah na gari to zalika dinul qayyim bin dokan Allah subhanahu wataala shine addini wanda yake madaidaici Allah ta'ala ya ce fala tazlimu fihin anfusakum kar ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni na alfurma guda hudu zulqada Zulhijja al-Muharram daraja wasu malayan suka ce a duka watannin ake nufi domin Allah ta'ala ya ce watannin shekara goma sha biyu ne to dukkanin su karka zalunci kanka me zaluntan kanka shine karka sabawa Allah subhanahu wataala idan ka sabawa Allah ta'ala to ka zalunci kanka domin kana kai kanka izuwa ga azaban Allah to ba a yadda mutum ya zalunci kansa ba ballantana ya zalunci wani ba yadda ka sabawa Allah subhanahu wataala idan kana sabon Allah kana kai kanka zuwa ga azaban Allah ka zalunci kanka da kanka to ballantana ce zaluncin kuma ka yi shi a cikin garin Makka wanda ake ninninka wato zunubi da azaba ga wanda ya sabai Allah subhanahu wataala a garin Makka kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yuzuku min azabin alim duk wanda ya nufin sabon Allah ko wani zalunci a Makka Allah ta'ala ce za mu dandana masa azaba yanzu in a wani gari ne kai ni yanzu aka saba wa Allah sai ka bari sai ka samu lada ma inda ke cewa ni a kai amma Makka ina ko ni yanzu saba Allah kai Allah zai sama ko da haka gari ne wanda ake wato kiyaye alfurmansa in ka sabi Allah ta'ala ko kai zalunci to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ninninka azaba akan wanda zai maka in ba a wannan garin ba amma wasu suna zuwa Makka don su saba wa Allah su za su je Makka don su yi sata don su yi kowa nai don su yi ha'inci wasu ne don su yi karuwanci ko makamancin wannan wannan duk lalacewa ne na al'umma da rashin tarbiyya Allah ya sauke Allah ta'ala ya ce kar ku zalunci kawunanku zalunci kala uku ne akwai az-zulmu ko zulmul 'abdi bainahu wa baina rabbih wato zalunci tsakanin mutum da dan da mahaliccinsa wato shine zaluntan Allah nau'i na farko wannan shine babba me zaluntan Allah shine ka kibawa Allah haƙƙinsa kake bauta masa shi kadai shine haƙƙinsa idan baka bauta masa shi kadai ba ka zalunce domin haƙƙinsa ne ka bauta masa karka masa shirka kamar yadda ya tabbata a hadisin abinnan Mu'adh bin Jabal lokacin da manzo ya goye shi akan jaki yake ce masa ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a kun san haƙin ka san haƙin Allah akan bayin Allah ya Mu'adh da haƙin bayin Allah akan Allah yace Allah da manzonsa su suka sani yace to haƙin Allah akan bayansa shine su bauta masa kasu masa shirka ko da wani irin abu kasu bauta Allah tare da wani ko da mala'ika ne ko da annabi ne ko da wani balle tana dutse ko hunci sai yace to haƙin bayin Allah kuma ga Allah wanda Allah ya dora wa kansa shine bai zai azabtar da wanda ya bauta masa bai masa shirka ba Mu'adh bin Jabal yace ya Rasulullah afala ubashshiru an-nas bazan yi wa mutane albishir ba yace a'a idan fayattakilu in ga musu albishir wani ba zai fahimci bayanin ba sai miƙe kafa ya dogara da wannan ba zai bauta wa Allah subhanahu wataala daga baya ba da labari lokacin da ya zo mutuwa ya karantar da wannan hadisin ta'akkuman domin tsoron karye ne to duk wanda ya je bauta wani abu ba Allah ba ya zalunci Allah wannan shine babban zalunci shine shirka wa Allah subhanahu wataala kana bauta Allah kana bautan kabari kana roƙon Allah kana kuma daga hannu ka roƙi wani matacce wani wanda ya rasu ya baka lafiya ko ya baka haihuwa ko ya baka arziki idan kai ka kaiwa Allah subhanahu wa ta'ala shirka Allah ta'ala ya gaya mana cikin suratul Luqman yana hakaito mana irin nasihan da Luqman yake yi wa ɗansa yana cewa la ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana kada kai shirka wa Allah ta'ala domin shirka zalunci ne babba saboda ai zaluntan Allah ne hana Allah haƙƙinsa lokacin da aka saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ba su cudanya imaninsu da zalunci ba wayannan sune shiryayyu a nan duniya a lahira kuma sune amintattu wanda Allah ta'ala bai zai azabtar ba to sahabban manzo kuma hankalin su ya tashi sun dauka ana nufin zulmul insani nafsuhu mutum ya zalunci kansa shine ya saba wa Allah ta'ala sai suka gaya manzo da sai manzo sai ce ai shirka ake nufi da wannan yace alan tazma'u qawla al-'abd as-salih ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun 'azim to kaji abin da bawan Allah na garin nan duk kuma ne yake fada ma cewa kada ku yi wa Allah shirka shirka zalunci ne babba saboda haka babban shirkan shine abin da babban zalunci shine kai wa Allah ta'ala shirka ko ka kafirce masa ka kima bauta masa kwata-kwata ko ka bauta masa tare da bautan wani abu daban idan kai haka to ka zama wato ainihin mushriki kuma wanda in ya mutu ba zai shiga aljanna ba har abadan abada saboda ubangiji ta'ala ta innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar duk wanda ya Allah ta'ala shirka Allah ya haramta masa aljanna kuma ba zai kuma makomarsa wutar jahannama ba wanda zai hana shigar da shi kuma ya shiga ba zai fita ba saboda shirka shine azamu ma naha Allahu anhu mafi girman abin da Allah ya hana shi shirka kamar yadda azamu ma amara Allahu bihi tauhid mafi girman abin da Allah ya umari da shi shine tauhid to duk wani abu da za a yi maka wani wa'azi da za a yi maka ko nasiha to bai kai a koya maka tauhidi a hana kai shirka ba saboda in kai shirka imanin ka ya rushe sauran ayyukan ka kaf su rushe wannan shine abin da wasu zaka ji ba sa son ana yi wai a daina maganar shirka a daina maganar bid'a to in ku an daina to mutane za su halaka za su zama sunan su musulmi suna sallah amma kuma kafure ne Allah baya karban sallar su saboda suna yi wa Allah ta'ala shirka ko kuma suna ibada amma bidiyoyi suke wahalan banza suke sha in sun je lahira ba za su samu lada ko guda ɗaya ba saboda ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ibada ba an kirkire ta ne aka dangantawa addini ita amma ba ta cikin addini dole ne a yi magana a kan wannan wannan shine babban shirka babban zalunci zalunci na biyu shine zulmul insani nafsuhu mutum ya zalunci kansa shi ake nufi da wannan aya wala tazlimu fihinna anfusakum shine al-ma'asi kulluha duk wani sabon Allah to zaluntan kai ne ko a watanni masu alfurma ko ba masu alfurma ba ko a ramadan ko ba a ramadan ba ka kiyaye dokokin Allah idan ka bar wajibi ka saba wa Allah in ka aikata haramun ka saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala kana kai kanka zuwa ga azaban Allah ko da haka kana zaluntan kanka kenan in kai don kanka in ma ka ki don kanka ne laha ma kasabat wa alaiha maktasabat in kai aikin alkhairi kai za ka samu ladan
kai zaka samu sakamakon kai abun zai yi wada'i idan aikin sharri kai kuma akanka abun zai koma saboda haka kai ne zaka kai kanka zuwa ga azabar Allah kai da kanka saboda kai ka jawo kanka masifa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yulumanna illa nafsuhu in ka samu sabanin alheri a lahira a takaddunka to karka zargi kowa sai kanka to zalunci na uku shine ظلم الانسان بينه وبين عباد الله وتزالنتي تسكانك da bayin Allah wannan yana da hadari kwarai da gaske aje ka ci dukiyoyin jama'a ko ka ci mutuncin jama'a ko ka zudda jinin wani ko ka je ka bugi wani ko ka zalunci wani ko ka ha'ince shi duk abin da kai dai wannan idan kai ko za ka yi istighfari sau miliyan daya in ka zalunci wani Allah subhanahu wata'ala ba zai yafe maka ba sai mai haƙin ya yafe maka sai ya yafe maka yanzu in shirka kai in ka tuba ka musulunta kawai shikenan al-islam ya hadiyu ma kana qablahu yanzu ka zama sabo an yafe maka duk gaba da abin da kai qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qala to da ka an yafe maka idan ka zalunci kanka ka aikata wani abu na sabon Allah ka daga hannu ka ce ya Allah na tuba kai na dama da kikkiawan niyya baraka saki wannan ba Allah ya yafe maka sai ya yafe maka shikenan amma in ka zalunci dan uwanka ko za ka yi istighfari sau dubu ko kukan jini za ka yi ba hawaye ba Allah bai zai gafarta maka ba sai in mai haƙin ya gafarta maka yasa manzo Allah ta tsoma yace man kana da inda li akhihi madzamatan falyatahallalhu yawma min qabli an la yakuna samma dinar wala dirham duk wanda ya san dan uwansa yana da wani haƙi a kansa ya zalunce shi to su warware tun a nan duniya kafin a je lahira ranar da babu dinari babu dirhami babu kuɗi in kana da kyawun ayyuka a bashi ka tashi a tutan babu ka tafi wuta in kuma baka da shi a ɗebo zunubinsa shi a rage masa a tsora maka kila ya rage kaya tafi aljanna da kuma a ƙara maka azaba a wutar jahannam manzo Allah ta tsoma ya tambayi sahabbansa a tadaruna man al-muflis kun san waye yayi arziki ya ƙare shine muflis duka ce al-muflis fina man la dinara lahu wala mata' wanda bai da tsaban kuɗi bai da cash kuma bai da kadara manzo Allah ya tsoma ya ce to ai wannan talakan duniya kenan wanda ya arziki ya talauce a duniya amma ga na lahira shine babba man ya al-muflis man ya ati yawm al-qiyamati bi salatin tammatin wa hajjin tammin wa sadaqatin tammatin fa yati fa kashata ma hadha wa qazafa hadha wa zalama hadha wa safaka dama hadha fa yuda hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi hatta idha faniyat hasanatuhu ukhidha sayyi'atu sahibihi fa turihat alayhi thumma turiha fi an-nar mutun da yazo da sallan sa cikekkiya azumin sa cikekke zakka sa cike duk ayyukan alkhairi cikekke kaga mawadaci ne a lahira kawai saura a zo shiga aljanna ne ya shiga yana da jari da zai kai shi aljanna na lada amma duk wafa'in sa sai a samu ya zage wannan ya ci mutuncin wannan ya zalunci wannan ya zudda jinin wannan ya yi wa wannan kafafi sai a ɗauka kyawun ayyukansa ana ba wa wannan ana ba wa wannan ana ta biyan wayan da ya zalunta har idan aka gama ba da ladan nasa wayan da ya zalunta ba a gama biyan su ba to sai a ɗauki alhakin wayan da ya zalunta wanda ba a biya su ba a dinga tsora masa su ana rage musu kaya ana tsora masa a ƙarshe a je a jefa shi a wutar jahannama kaga duk sallolin da ya fi wasu yi wa duk azumin da ya yi da sadakan da ya yi da komai so da haka za ka iya zama bawan Allah a wajen ibada kana mai bautan Allah qiyamul layli da nafili nafifiyu da azumi litin da alhamis amma in kana zaluntan mutane ya zama wasu daban kake yi wa wannan ibadan ba kanka kake yi wa ba kamar yadda ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka yaga wani shi yana nan yana shan shayin sa ba wata ibada yake ba kawai yana sallolin farilla a sai kana ta tsara masa lada sai an je lahira kawai a bashi ladan kawai ya wuce aljanna kai kuma ya wuce da kai to mu ji tsoron haƙƙin jama'a wallahi tallahi ka ji tsoron haƙƙin jama'a wannan haƙƙin kuma yana da wuya a ce duk adadin wanda ka zalunta ka je ka nemi su yafe maka yana da wahala ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala sai ubangiji ta lace wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙi mushrikai gaba ɗayan ku kamar da suke yaƙan ku gaba ɗayan su ba suna haɗuwa ba su tattara jama'a su tattara su tafi a kanku to kuma ku hada jama'a ku yaƙe su wannan shine zango na uku na ayoyin jihadi aya ta farko fasfa'an wa qul salam duk lokacin da aka yi ƙura Allah ta ce kai hakuri ka kauda kai ka ce a zauna lafiya wannan lokacin da ake maka kenan a bugi sahabbai a cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka ake ba su hakuri kuma addinin Allah yana ci gaba an sha wahala amma ba yaki ku bari babu yaki har sai da aka koma Madina sai aka saukar da udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrin laqadir aka ce to wayanda aka bugan nan zurama in an buge ku kurama yanzu an ba ku damar ramawa duk wanda ya taba ku ku taba shi kaga yanzu an ba da izini kenan saboda in ba a rama kuma abu zai yawa gara dan dinga ramawa ko mutum ya fi karfin ka in kama zai rama to ba zai canja tunani akan ka amma ya buge ka ya harbe ka baka rama haji ya ka banza kawai amma ka dan kokarta ko ka dan ne abun yayi yawa ka shammace shi kawai ko mari ko naushi ko makamancin wani e za ce da yayi wanke shi da baki koyi abin nan ne to kaga dole zaka canja tunani akan ka to amma in yayi to hakurin wani lokacin ba hakuri bane Abu Tayyib al-Mutanabbi yana cewa idza qila hilmun qul falil hilm mawdi'un wa hilm al-fata fi ghairi mawdi'ihi jahad in an ce hakuri ka ce hakuri yana da muhallin sa amma hakuri in ba muhallin sa bane wauta ne mutum ne zai ture ka yazo ya taka ka yazo ya naushe ka yazo ya an giza ka gaje ka fadi to gobe in kun hazu me zai maka zai ya kashe ka to da haka kai ma sai karama wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha to da haka sai karama kai ma domin gobe kar ya sake maka to an an yi haka dai ai an buge ku kurama daga ba sai Allah ya saukar da waqatilul mushrikeena kafatan kama yuqatil kafa yanzu kan ba sai an kawo muku hari ba kuma kuna iya kai hari ku hadu ba sun yi taron dangi a yakin ahzab sun yi taron dangi a abin nan a yakin badar ebo mutane a makka da yawa ninkin ba ninkin aka suka sake dawa uhudu za su gama da ku suka sake dawa a ahzab a shekara ta biyar suka hada mata da quraisha da gadafanawa gaba daya Allah ya taimake ku da mala'iku da iska aka tarwatsa su to yanzu kam kuma ku shiri kawai ku dinga hada kanku shi yasa da aka zo fatau makka mutum 10,000 suka zo mutum 2,000 suka mutum ta aka tafi yakin hudai da mutum 10,012 saboda haka an hada kai saboda haka hadu gaba daya a yakin to ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kuma kar ku ji tsoro kar ku yi shakka wa alamu ku sani anna Allah ma'al muttaqin Allah yana tare da masu tsoron Allah in dai kun ji tsoron Allah Allah zai taimake ku ya karfafa ku ya taimake su a Badar ya taimake su a Ghazwatul Azza ya taimake su a Hunay da fatahu Makka da Khaybar da sauransu saboda haka Allah yana tare da masu tsoron Allah in kana tsoron Allah Allah yana taimakon ka yana karfafa ka duk abin da ka sa a gaba kamar da ubangiji ta ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muslimun Allah yana tare da masu tsoron Allah kuma yana tare da masu kyautata ayyukan su ma'ana da taimakon sa da karfafawan sa to da haka in ka ji tsoron Allah to kana tare da karfin Allah ne saboda haka makiyinka zai ji tsoronka zai ji shakkanka za ka yi masa kurdini saboda ka ji tsoron Allah ta'ala zai sa kowane abu ya dinga jin tsoronka saboda haka mu ji tsoron Allah mafita ne daga dukkan wani matsala kuma taimako ne daga dukkan abin da ka sa a gaba Allah ta'ala yana tare da kai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yadhuhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh saboda haka Allah zai baka mafita a kowane kunci in kana da tsoron Allah duk abin da ka shiga zai azirta ka ta inda baka tsammani in ka dogara ga Allah Allah ya isa maka sai ubangiji ta lafi
inna man nasi'u yadakum fil kufr yuhallu bihi alladhina kafaru yuhilluhu 'aman wa yuharrimuhu 'aman liyuwafiqu 'iddata ma harrama Allah ليوافئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
بنجي تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء جنكر وتنمي waɗanda aka haramta a canja su da wasu watanni al-muharram haramun yaƙi a cikinsa amma zai ku ce to bari mu yaƙi al-muharram sai mu haramta safar ta zama ita ne ba za a yaƙi ba to wannan ziyadatun fil kufr ƙari ne akan kafirci ma'ana bata ne doriya akan batan kafirai domin su suke yin wannan yuballu bihi alladhina kafaru ana batar da wato wadanda suka kafurta da yin haka ne sai su canja watannin da Allah ya haramta yaki sai kuma su ce to ai za su biya a wasu watanni yuhillunahu aman suna halatta haka din wata shekara wa yuharrimunahu aman sai su haramta shi wata shekara wannan shekara ce babu yaki a Dhulhijja a wata shekaran kuma a ce akwai yaki za a canja ta da wani watan daban Allah ta'ala riga ya tsara watannin da ba a yaki Dhulqa'da Dhulhijja al-Muharram sai Rajab ba za ka canja su ba amma su suna caccanjawa su haramta wannan su halatta wannan liwadi wa iddata ma harrama Allah dan su dace da kidayan abin da Allah ya haramta sai su ce ai to ai a shekaran da wata hudu ne aka haramta to da haka mun canja wannan watan da wannan mun canja wannan watan da wannan wa yuhillu ma harrama Allah sai su je su haramta abin da ubangiji su halatta abin da ubangiji ta Allah ya haramta na yin yaki a watanni masu azurma Allah ta'ala ce zuyina lahum su'u amalihi an kawata musu munanan ayyukan sunnan ne wato shedan ya kawata musu wannan aiki sai ce musu ai daidai ne wannan wallahu la yahdi alqawmal kafirin Allah ta'ala baya shiryar da kafirai baya tsora su akan wanda ya kangare a kafircin sa to ba zai gane gaskiya ba sai dai mutu akan kafirci sai dai wanda Allah ta'ala nufa da rahama annasi'u shine at-ta'khir wato jinkirtawa kaman idan aka shiga al-muharram suna yaki sai su ce to yanzu mu kare ta yakin na al-muharram sai mu haramta watan safar ba za a yi yaki ba wai za su yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala wayo sai wannan aiki ne irin na jahiliya ba tsari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba Allah ba a masa wayo shi yasa da aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce masa ara'aita shuhumal maitati yudla biha sufun wa yustasbahu biha ya rasulullah ba mu labarin kitsen mushi ana sa wa jiragen ruwa a shafe su da shi don kar katafon ya fashe sannan ana yin fitila da kitsen mushi man mushe kenan wannan halal ne manzo sai ce la ba a yin haka huwa haram haram ne yin haka to sai ka misali da abinda wato yahudawa suke yi inda katallahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa da aka haramta musu cin kitsen wato dabbobin ni'ima sai suka je suka narkar da kitsen suka sai da kitse suka ci kuɗi sai suka ce ai kuɗin na ci ba wai abin da ci ba sai inda abin da Allah ya haramta cin kare sai haramta maka sai da kare ya haramta cin alade ya haramta maka sai da alade to Allah ta'ala ba a masa wayo sannan ko ba a canja masa tsarin me tsarin addinin sa yinda Allah ya tsara a haka za a tafi in kace za ka canja to kana son ka zo da wani sabon addini wannan shine abin da yan bidiya ba su gane ba sai su je su tsinto wasu abubuwa sai a ce maka ai istighfarin nan ga dalilin sa salati annabi ga dalilin sa la ilaha illallah ga dalilin sa sai su har hada maka duk abin da suke yi dalilai daban-daban amma sun manta cewa ba wai yin istighfari ne haramun ba ba la ilaha illallah ne haramun ba ma salatin annabi ne haramun ba a'a yanda ku kuka tsara za a yi shine haramun tsarin kansa akwai inda Allah ya tsara za a bauta masa yanzu Allah ya ce ayi sallah kai ruku'u kai sujjada sai kai zama to sai wani ya ce a ni bari in fara da sujjada sai na dawo sai na yi ruku'u kaga wannan tsarin ka ne ba ibada kake yi ba ko bari na gama tsayuwa na duka na wanda ake yi a sallah sai yanzu in hada ruku'u a wuri guda sai in hada sujjada a wuri guda kaga ba zai yi ba saboda haka yanda Allah ya tsara maka a haka zaka tafi a wannan tsari saboda haka bid'a tana shiga ta siffofi yanda zaka yi siffan zikirinka bid'a zai shiga in ba irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani kamar yanda sallolinka da sauran abubuwa na ibadanka saboda haka wannan tsarin su ne su kauda wannan watan su mai da shi wannan watan su canja wannan su canja wannan wannan dukkanin su wato sharri ne irin nake dan kuma Allah ta'ala yana badda kafirai da wannan da halatta halal da haramta wato ainihin haram babu mai halattawa sai Allah babu mai haramtawa sai Allah daga lokacin daga lokaci wannan halal ne wannan haram to kana son ka yi ka fada da ubangiji subhanahu wataala kai ma kana shir'antawa kamar yadda Allah yake shir'antawa yasa manzo sun ce al halalu ma ahallahu Allah wal haramu ma haramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afwun faqbalu min Allah afiyatan halal shine abin da Allah ya halatta haramun abin da Allah ya haramta abin da ya shiru bai ce halal haram ba na abubuwan da ake amfani da shi yau da kullum to ya muku afuwa ne ku yi amfani da shi kuma yake Allah ta'ala yake wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada kawai ka dinga fada in kaga dama da hajjinka abu kaza halal abu kaza haramun don ka kirkiri kariya ka danganta Allah duk wanda yace wannan abu halal ne to yace Allah yace halal ne kaga kariya ne kariya wa Allah in kace haramun ne ko ba haramun ba kace Allah yace haramun ne kaga kai wa Allah ta'ala kariya bangiji ta'ala ce duk mai kirkiran kariya ya danganta Allah ba zai rabanta ba duniya da lahira to da aka cewa ga yayin da Allah ya haramta kai ka zo kace za kai naka tsari to wannan shishigi ne cikin shari'an Allah kana son ya zamana kai ma mai shir'antawa ne Allah ta'ala ce shaytan ne ya kawata musu wayannan ayyuka to galibi masu shigo da abu a cikin addini shaytan yana kawata musu sai ya dinga nuna musu wannan abun mai kyau ne mai kyau ne ai mai kyau ne in kai shi Allah ba masa shishigi a cikin shari'a to wannan shine abin da yan bid'a suke yi sai ga abu nan sun yadda wai bid'a ne amma bid'a ce mai kyau ba wata bid'a mai kyau don manzo ya ce kullu bid'atin balala dukkan bid'a bata ne to kai kuma ka ce akwai wata bid'a wanda ba batawa in abin da ka faɗa cewa bid'a mai kyau ne yana da hujjoji daga Qur'ani ko hadisi to mun yadda mai kyau ne amma sunansa ba bid'a ba idan kuma abun bai da dalili to mun yadda bid'an ne kuma mummuna kuma bata ne don manzo ya ce ya faɗa kullu bid'atin balala ko ta bid'a bata ne shi yasa Imam Mali yace man ikhtara'a bid'atan يراها حسنة فقد ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وذلك لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا دون ذلك يقول وسي بدي آتيت أي وانا بدي آتي بكو فيا ريا من ذو الله صلى الله عليه وسلم يا ها انت الله وجن يصدع ايكي بي كما يصر وابا شينا قلن أكوي أبون ذلك ما تمن ذو الله يصر وعلوما بي يصر وابا يا ها انت الله yace saboda Allah ta'ala yace yau an cika muku addinin ba a yace ta alqur'ani ba daga nan ba a sake saukar da wani halal da haram ko wani abu na ibada ba an cika addini sai yace to duk abin da bai zama addini ba a wannan ranan Imam Malik yace ayo bai zai zama addini ba saboda haka babu wani la jadida fi ahkamil islam ba wani abu sabo a musulunci tuntuni an riga an gama tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai za ka ce kuma wannan abu kirkiro shi akai amma ka ce yana da kyau ha sai dai kirkire a harkokin rayuwa a abubuwa na duniya na zamani wannan kan so ake ai bid'a ma irin wannan a kero motoci da jiragen sama da tufafi da abubuwa wanda za a more rayuwa da shi wannan bai shafi ibada ba to da haka ba a kwatanta ibada da mu'amala to ne zai ce maka to ai fanka ma bid'a ne jirgin sama a mun yadda bid'a ne amma ba shine ake nufi da من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد wannan man amila amalan min al ibadat ake nufi duk wanda ya aikata aiki na ibada ba mu muka ce ba zamu mayar masa to da haka bid'a shine abunnan tariqatun fi dini mukhtara'atun tudahi shar'iyyata yuqsadu suluku alaiha yuqsadu bis suluki alaiha al mubalaghatu lillahi fi al ibadati lillahi azza wa jalla wanda yake cewa bid'a ka dauki wata hanya wanda aka kirkire ta wanda ta yi kama da shari'a amma ba shari'a ba amma kai a manufarka kana kai matika ne wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki to kaga tunda ba ta da hujja ba za ta taba zama wato ainihin addini ba to duk abin da ba a danganta shi a addini ba ba shi ne malamai suke nufi da bid'a ba sai ka danganta shi a addini sannan zai zama wato ainihin bid'a to shaytan ne yake kawata musu wannan yasa ubangiji ta lati wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wata hanya ba ta mu'mine ba ba ta su Abubakar da Umar da Usman da Ali ba za mu kawata masa abin da yake yi din ibada wato don a jarrabe shi sai dinga ganin abin cewa mai kyau ne ko ba mai kyau bane a ƙarshe Allah ta'ala ya ce mu je fashi a wutar jahannama to da haka ka tafi akan hujja ba akan cewa wannan abu kai kana ganin sa mai kyau bane addinin Allah shine abinda Allah ya shar'anta ba abinda wani yake ganin cewa shine addini ba yasa ubangiji ta lati afa man kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wa tabau ahwaahu yanzu wanda yake kan hujja daga wajen ubangijin sa yana bauta Allah akan alqur'ani da hadisin manzala ta sama da bayanin malamai magabata zai zama daya da wanda shaytan ya kawata masa ayyukansa yake ganin su masu kyau amma son zuciyarsa yake bi ba za su taba zama daya ba to da abin da yake cewa ilimi shine abin da yake da hujja daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ilmu qala Allah qala rasul كل العلوم سوى القران مشغله الا الحديث والا الفقه في الدين فذاك duk abun da bai da hujja ba ce masa ilimi ibn abdul bar yana cewa ajma al ulama ala anna al muqallid laysa ma'dudan min ahli al ilmi wa anna al ilma ma'rifatu al haqq bi dalili dukkanin al umma musulmi sun yi ijma yayin da ake cewa ilimi shine sanin gaskiya da dalili amma muqallidi bai cewa ai kaza yazo ita maka bayani wannan ba ilimi yake ba bayani yake maka in yana da hujja bayani ne amma bai zama ilimi idan bai da dalili wannan matsalan ya zama shirme yake maka al-ilm ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wat taqlid yastawiya ibn qayyim ce ilimi ne sanin shari'a tare da hujja ba abin da shedan ya kawata maka kage gane sa ai wannan abu mai kyau ne wannan abu a ce ba za a yi shi ba eh yanzu mutanen nan me suke nema ka ga mutane da shirme ka kawo hujja kawai cewa wannan abu sunna ne magana ta kare amma ba abin da ilimi ba abin da kanka kwakwalwanka ta baka ba sanin shari'a hukunci tare da hujja ajjalu da'un qatilun wa shifa'uhu امران في التركيب متفقان نص من القران او من سنه وطبيب ذاك العالم الرباني جايتي چوتاني da yake kashe mutum magani da yake abu biyu ne nassi na alqurani da nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me siffanta maka da zaka sha magani shi malami na Allah wanda zai tsora ka akan hujja ba wanda zai tsora ka akan son zuciya ba to da haka ubangiji subhanahu wataala yana gargadin mu kada mu bi irin wannan hanya ta kafirai mu dinga halatta abinda muka ga dama mu haramta abinda muka ga dama shedan ya kawata mana munanan ayyukan mu dinga zane su cewa masu kyau ne idan mun yi haka ba za mu kasance akan tafarki madaidaici ba me neman shari'a shine Allah ta'ala yake tsora shi akan shari'a wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subula amma in ba shari'a kake so ba sai Allah ya farkaka je ka bata sai ubangiji ta'ala yake
يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل
ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani malakum idza qila lakum malakum me yake damun ku idza qila lakum infiru fi sabilillah in an ce muku ku tashi ku tafi yaki don daukaka addinin Allah istaqaltum sai ku yi nauyi ku yi kasala sai zama hutu kuke so ila al-ardi zuwa ga kasa za ku je ku zauna a kasa kuna hutawa araditum bil hayati ad-dunya kun yadda da rayuwar duniya ne min al-akhirati sama da lahira fama mata'u al-hayati ad-dunya to kusani din dadin rayuwar duniya bai kasance ba fil akhirati in an kwatanta da na lahira illa qalilun fati dan kadan rayuwar duniya ba komai bane an kwatanta ta da lahira wannan ayoyin suna aibanta wanda basu je yakin tabuka ba tare da wani hujja ba dalili babu hujja ba rashin lafiya babu makanta ko gurguntaka a ce a zo a tafi yaki sai ka ce a kai ba ka je ba kuma baka da wani uzuri a ka'ida in manzo Allah ya ce a zo a tafi yaki to dole ka ka tafi ba manzo Allah ya ce la hijrata ba'da al-fati walakin jihadun waniyya wa idza tunfiritum fanfiru babu hijira bayan an fada fatawa makka ko a zauna a makka makka ta zama garin musulmi sai dai sauran jihadi akwai niyya in ka niyya Allah zai baka lada da kuma jihadi to idan aka ce ku fito ku tafi jihadi to kwaye fito ya tafi to me yasa in an ce ku zo ku tafi jihadi kuke karkata abin nan kuke kasala ku karkata zuwa ga abin da yake na hutu domin lokacin da aka kira kin tabuka za a tafi akwai tsananin zafin rana sannan akwai talauci a wannan lokacin yasa ake ce musu jaysul usra sannan aka dinga karo karo wannan ya kawo wannan ya kawo sannan wasu aka samu suka je yaki saboda me saboda wahalan da ake ciki a wannan lokaci na ainihin tsananin rayuwa na tsadar rayuwa da rake babu haka aka tafi to kuma a lokacin yayi itatuwa kuma sun nuna a Madina gashi an shiga tsanani ga kuma za a fita kuma an ce a tafi yaki tafiya wajen kilomita 1000 kuma a cikin rana kuma babu wadata kaga wannan in ba karfin imani ba ba za ka tafi ba to shine wasu suke son su yi kasala ba za su je ba shine ubangiji ta Allah ce me yasa idan aka ce ku zo ku tafi jihadi sai ku nuna kuna da nauyin jiki ko za ku je ku huta me yasa kuke haka duniya ne take hodan ku araditum bil hayati dunya to min galibi in kaga mutum baya addinin sa to duniya ce in an ce a zo a tafi jihadi mutum yana ta nokewa to yana fifita rayuwar duniya akan lahira ne to shine Allah yake tambayan su cewa duniya ne suka gamsu da ita araditum bil hayati dunya min al akhirah kun gamsu da rayuwar duniya ne fiye da lahira bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna zaben rayuwar duniya ne lahira kuma tafi mai tafi alkhairi kuma tafi wanzuwa saboda haka karka canja lahiranka da duniya karka yadda ya zama duniya ta rutse ka fifita ta akan wato ainihin lahiranka Allah ta'ala ya ce kuma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa rayuwar duniya an kwatanta ta da lahira kadan ne wataƙila in ba a kwatanta ta da lahira ba za ka ganta babban don wani yayi shekara 10,000 kila da rasuwa kai ma tun da ka zo yanzu ka yi shekara 10 ko 20 ko 30 ko 80 ma ba ta karewa wani ma kuma zai yi wasu sun yi zamanin su ba tare da duniya za ta kai ba to amma idan ka kalli lahira cewa rayuwa ce ta har abadan abada ba ran da za ta kare ita kuma duniyan nan za ta kare to zai nuna maka lalle rayuwar duniya rayuwa ce yar kadan ba ta da wani tasiri don ba za a kwatanta ta da rayuwa ta dindindin ba fa nan Ubangiji ta'ala ina sa mana zuhudu ne gudun duniya kar duniya ta rude ka duniya yar kadan ce hiya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha adallu min alqalili tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi wa hum mutahayyiruna bila dalil duniya yar kadan ce a kadan din ma ita tafi zama kadan in ka kwatanta ta da lafiya me begenta kuma shi yafi wahala wanda yake shi ita kawai yake so idon sa a rufe sai yayi arziki ko sai ya samu duniya to ba wahalin ne irin sa kan yanzu kawai arzikin ka zai zo maka ba sai ka zauna kar ka zauna kar kai sana'a kai sana'a amma ka samu nutsuwa da tawakkali ga Allah ubangiji subhanahu wataala yake kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kowa zai dandani mutuwa a lahira za a bashi sakamakon ayyukan duk wanda aka nisanta shi da wutar jahannama aka sashi a aljanna Allah ta'ala ya samu babban rabo rayuwar duniya rayuwa ce ta rudi rayuwa ce wanda wato take rudan wanda bai santa ba sai sake cewa duniya budurwan wawa budurwa in tayi kulliya ka ganta tayi kulliya to za ta rude ka za ka dauka a haka take amma tana zuwa in ta wanke kulliya sai ka ga ta canja maka bayin da take sai zaka ce ba zaben mata a lokacin biki ba in ana biki sai dai ba tayi kulliya ba ubangiji subhanahu wataala yace duniya mad duniya fil akhirati illa kama ja'ala adukum usbu'ahu fil yami fajazu bi matar in an kwatanta duniya da lahira kamar fa mutum ya sa yatsan sa ne a cikin teku ya fito da ita to Allah ya tsanka da kasa ruwan da ya tsanka ta debo ya rage ruwan tekun nan bai rage ruwan teku ba kwata kwata to da haka duniya ba kai bane lokana cikin duniya ta'dilu inda lahi janaha ba'uba lama saqa min ha kafiran shurbata mai da duniyan nan za ta yi daidai da hukukin saurawa wajen Allah ta'ala kafuri ko makwalwar ruwa ɗaya bai rasha ba za a ba shi kurfi je ba to duniyan ba komai bane shi yasa kowa ma yana iya dan walwalawa a cikin ta to da haka mu ji tsoron Allah mu rike addini mu fifi ta lahirar mu akan duniyan mu muna da sauran lokaci amma na tsaya a nan saboda mun yi baƙon babba mun yi babban baƙo shi ne shugaban mu Sheikh Dr. Abdullahi Balalau shugaban jama'a fi zalatul bid'a wa iqamatis sunna na kasa kuma tare da sakatarin alarammomi shine alaramma Nasiru Gondu da kuma sauran wadanda suka tare da mana akwai Sheikh Aliman Shu'aibu da wannan shugaban majalisar malamai na Yola North da kuma sauran yan uwa da suka rika malam Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi muna maraba da duwan su kuma zan ba malam لوكتي سبدا أشتكى تعمل وأنك فتني إن شاء الله فليتقبل مشكورا ومعجورا بسم الله الرحمن الرحيم ناسو مثلا إيه بسم الله sokuma alhamdulillah akwai mata guda biyu da za su musulunta yanzu in sha Allah malam zai ba su kalmar shahada Allah ya saba da ni ala ina mic din na ku fitar mic din sai ba su wannan jiya muke amfani za ba su a bayanin
Wannan kan bayana da yawa yau.
Insha Allah. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن مسلمي ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon wannan ziyara da muhimmanci a wannan babban majalisa daga cikin majalis na ilimi na karantar da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban majalisar Sheikh Abubakar Bukhtar ina addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mishi albarka
amin
ƙara jagora kuma ku da kuke ƙara ƙarfafawa ake sauraron karatu duk Allah shi ƙara muku albarka Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kawo ci gaba da yawa to mun gaban katar mun ci nasara muna isowa kuma ga wasu ƴan uwa waɗanda za su musulunta kuma mata ina addu'a Allah ya sanya wa musulunci su da mu baki da albarka
amin
to suna ji na go za ku musulunta
ba su ma mai yau eh magana
yawa
ko ba kun
kina so ki musulunta ko to kin san ma'anar musulunci shine ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo da Allah ya turo zuwa ga duniya baki daya ba za mu yi addini ba sai yadda ya koya mana kin yadda da wannan dan kin yadda da wannan za ki faɗi kalmar da zai shigo da ke musulunci in kika faɗi wannan kalma zai sa ki zama musulma ƴar uwanmu kamar yadda kowa ki gani a nan wannan kalma shi ya shigo da shi addinin musulunci ki ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to Allah wannan kin musulunta kike yanzu kin yadda ba abin bauta bisa cancanta sai Allah subhanahu wataala kuma annabi Muhammad manzon Allah ya sunanki Ummu Salma kafin ki zama Ummu Salma da ya sunanki da Lebi
Kasuala.
Nene? Lebi Kasuala. Lebi Kasuala. Ah, Masha Allah, Ummu Salma ko? Yanzu kuma kina son Ummu Salma ko? To yanzu sunanki Ummu Salma, Allah ya sa albarka.
Amin.
Allah ya miki albarka.
Amin.
Wanda suka kawo ta za su yi su ƙara miki bayanin yadda abubuwa ya kamata yi a musulunci kuma gobe Allah ya da ke za a yi azumi. Allah ya sanya albarka, Allah ya sanya albarka. Allah kuma ya kawo miji na ƙwarai.
Amin.
Wanda zai rike ki ya koya miki addini. Sau ɗaya ko?
Ya ba da a bata.
To, ke ma kin ji bayani da aka yi wa ƴan uwan ki Ummu Salma da musulunci yanzu ko? Kin gane ma'anar musulunci ba abin bauta bisa cancanta sai Allah. Kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo da Allah ya turo duniya gaba daya don ya karantar da mu ya koya mana wannan addini na musulunci. Kin yarda da wannan? Yace ashhadu
Allah ilaha
illallah
wa ashhadu
anna muhammadan Rasulullah. Doke musulunci.
Allahu akbar.
Saboda haka ya sunanki da. Ah, har yanzu suna iri da ya? So, wa da kan wace? So, masha Allah. To yanzu wani suna kike so? Fatima. Allahu Allah ya sa ni albarka ya Fatima. Da haka yanzu sunanki Fatima ita wancan kuma Ummu Salma. Allah ya sanya muku albarka.
Amin.
Allah ya musuluncin ku albarka da namu baki daya.
Amin.
Allah ya kawo muku mazaje na kwarai wanda za su aure ku su rike ku kamar yadda musulunci ya umarni, a yi aure kuma a rike mata kamar yadda Allah ya ba da umarni cikin Al-Qur'ani. Muna muku addu'a Allah subhanahu wa ta'ala shi jagora. Domin gode. Saboda haka wannan babban abin murna ne, abin farin ciki ne. Yanzu muka samu Sheikh yana karanta wani aya na Al-Qur'ani.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
سبحان الله كونغا ينزغا يمو سم مسلونجا دليل مسلونجين سو دو واني لي فين سكيو الله الله يغفرتا مسو سبحان الله باب واني ابو kamar mutum ya tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala da gyara ayyukansa. Mun zo mun samu malam yana karatu mai muhimmanci yana ƙara sanya mana aqida a cikin zukatanmu, sanin tauhidi, sanin Allah subhanahu wa ta'ala, ba tare da mun zalunci Allah ba, ba tare da mun zalunci kawunanmu ba, ba tare da mun zalunci sauran ƴan uwa a rayuwa ba. Saboda haka wannan abu ne mai muhimmanci. Ga waɗanda ba musulmi ba yanzu sun shigo musulunci, ba su da laifi. Mu ko muna cikin musulunci, ya kamata mu ƙara komawa Allah subhanahu wa ta'ala, mu ƙara yarda da Allah shi kaɗai ya cancanci a bauta mishi saboda rayuwarmu, ya ƙare bisa biyayya da ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki. Idan muka ci nasarar wannan, to babban alkhairi ne. Wata rana wani sahabi cikin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi ibn Mughaffar, yana zama a fadan manzon Allah
sallallahu
alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ga yana takure, yana cikin damuwa, yana cikin tashin hankali. Sai manzon Allah ya ce, ya kai Abdullah, me yake damunka? Sai shi, ya Rasulullah, na tuna lokacin jahiliya, ina da wata ƴata da aka haifa ni ƙarama, na tafi na bar mahaifiyarta da ciki. Kafin dawo daga jaura na yawo na neman arziki, na samu yarinya hatta so mai girma ta so mai yawo. Kuma al'ada ne na Larabawa a lokacin jahiliya, nan da kiyama ce, sai a ce talauci take garawa, a je a binne ta da rai a kashe ta. Ina ganin wannan ya an haifa min ita, yana ba manzon Allah labari. Sai na ce wa uwarta, zayyiniha, zayyiniha, ki mata kawa, ki mata ado, ki sanya mata kaya. Sai ce, ya Abdullah, ittaqillah. Tun a wancan lokaci ba su musulunta. Ya kai bawan Allah, ka ci tsoron Allah. Me za ka yi da wannan ya? Ita ke ne ki ba ni ta. Ya ɗauke ta, ya fita wajen gari, sai da ya samu wani tsohon rijiya, wanda in ka zo bakin rijiyan da kyar kake kallo, in ka yi magana rijiyan na eko yana ansawa. Sai ta mu yarinyan nan, zai jefa ta a cikin rijiyar, sai tuna to me tai mishi in yi wannan, yaya zai kasance rayuwarsa? Sai kuma ya sake tuna, to in yi bacca kuma ta girma, da me zai aure da ita? Haihuwan ya mata na ƙara talauci da sanyi damuwa. Sai ya ɗauki ta, sai jefa ta a cikin rijiyar. Yana jefa ta, tana ihu, tana ya baba, tana kiran sunansa, har sai da ya daina jin muryarta. Yana ba manzon Allah labari, sai ga hawaye yana zuba fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce, ya kai Abdullahi, wallahi da ina hukunta wani da ya yi laifi a lokacin jahiliya, la aqamtuhu alayka lakin al-islam yajibu ma qabla. Da ina hukunta wani da ya yi laifi lokacin jahiliya, da na yi hukunci a kanka. Amma musulunci yana gafartawa duk wanda ya yi wani laifi kafin zuwa musulunci, in yi kalmar shahada shi kenan.
Allah.
Allah madaukakin sarki ce kullin ladina kafaru iyan taho yughfar lahum ma
tasallam.
Wanda suka kafurta in suka yi kalmar shahada an gafarta musu abin da ya gabata. Abin da nake son ji hankalin mu wannan shine rayuwar nan karama ce ta rayuwar lahira. Duk wanda ya damfare ka imani ya hada ka da bin wani ba Allah ba, ya hada ka da bin wani shehi ko wani walihi da baka san shi ba, ka kama bautansa irin yadda kake bautan Allah, kar ka yi tsammanin za ka samu tsira gaban Allah na tashin kiyama. Wanda ya cuce ka dukiyarka, yanzu muka saurari malam, ya ci mutuncinka, ya ɓata maka suna, ya ci dukiyarka, ya zub da jininka, ai bai cuce ka ba, domin ainihin kiyama sallarsa da azuminsa da zakka duk za a biya. Kamar yadda ya karanta mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-muflis min ummati man yati yawm al-qiyamah bi salati wa siyami wa zakati wa yati karqaza fa hadha wa shatama hadha wa akala mal hadha, shine wanda asirin sai tono ya ci dukiyar wani, ya zagi wani, ya yi da wani, amma yinin kiyama dama Allah ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah,
yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim.
Ranar da zuciya da ƴaƴa ba su amfani sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kotacciya, kenan za a biya sallah da azumi a raba. Ka wayi gari ka raba ladan ka ga waɗanda ka cuce su, to duk da haka da sauki a wurin ka in baka shirka da Allah ba, in Allah ya ga dama shi ya san yadda zai tafi. Amma duk wanda ya mutu yana shirka da Allah, aka hada ka da wani Allah ka rungume shi, to fa shi wannan shine cuta na har abada. Domin karshe abinda za ku yi sai ku shine wa juna a cikin wutar jahannam. Su ne suka zo mana ta hannun dama, muka amince musu, suka yi kaza suka yi kaza. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا.
ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا.
يا كان ابن ذات يقول يا الله تصيني موسى كبار تجب العذاب أما هو ما كنا كين عذاب بعثير با يا كو يا كو شركة لله حتى لين بابا توحيدي abu ne da ya kamata mu rike shi, mu ci gaba da bibiyan maluma na sunna su gwada mana yaya matsayin Allah subhanahu wa ta'ala yake. Kada mu yi wasa, idan muka tsaya aka karantar da mu alqur'ani da sunna, wallahi ko da muna cikin talauci da wahala na rayuwa abu ne mai sauki a wurin Allah. Wannan rayuwa ce mai sauki, domin ainihin kiyama mutumin da ya wahala a duniya amma ya tafi da imani, wahalar nan na duniya zai manta da shi idan aka sanya shi na minti ɗaya tak a cikin gidan aljanna. Mutumin da kuma ya ji daɗi ya samu dukiya amma ya koma wa Allah da shirka bai san Allah ba, wannan jin daɗin duniya ana sanya shi a cikin wuta na minti ɗaya manta da shi. Saboda haka babu shakka, babu inda za mu je imanin mu ya rayu a gwada mana matsayin Allah subhanahu wa ta'ala fiye da irin wannan majalisa mai albarka da girma. Al-Qur'ani ya gwada mana manzon Allah ya tsara mana cin Allah tabbata gare shi da kansa da wannan kimarsa da wannan darajarsa, da zai yi shirka da Allah, da Allah ya lana da aikinsa. Idan har Allah zai gaya manzon Allah walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika,
walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in sharabta la yahbadanna 'amaluk ولتكونن من الخاسرين.
الله يقول ولقد أوحي إليك حقيقة أن يوحى يزوى غريك وإلى الذين من قبلك أن يوحى أن تسقي قبانك أنا أنا بابا لئن أشركت والله إن كي شركة دواء كما كان
أن
محمد صلى الله عليه وسلم لا يحبطن عملك. الله يجزاه الله تعالى أنا بديبا أما غرغيري ba ma shi kare ba sauran annabawan, haka Allah madaukakin sarki ya gaya musu zai bata ayyukan su sun shirka da Allah. Kada ya koyan kuwa bari ka gane menene shirka, bari ka gane menene sunna, menene bid'a. Ba za mu gane kuma da ka ba sai mu zo irin wannan makaranta. Yanzu wannan karatu da muka dauka darasi ne babba, kana iya gane menene bid'a a addini, ba wai bid'a a rayuwa ba, innovation. Yanzu wannan ba ci gaba bane, gashi muna kallo ai innovation ci gaba ne, shi kullun duniya ana son a rika samun cigaba cigaban duniya shine alheri ga duniya amma addini cigaban sa shine tsohon ajiya
na'am
abinda aka samu tun daga asali wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi shi yasa ku dubi masu neman duniya wanda suke nema ai musu addu'a mafi yawa in sun je sai an dambare su amma da za su bi karantarwar manzon Allah da sun zo na lafiya duk wani wanda yake neman duniya da lahira abinda zai yi in yayi biyayya ga Allah addu'o'in irin wanda annabi ya karantar masu sauki amma da kaji mutum ya ce ya je wurin wani malami an yi shi ya gawo kaza a kaɗi wannan kuɗi a dambare shi kaza duniya ce yake nema amma mai neman lahira manzon Allah ya karantar da mu addu'o'i da za mu zo mu samu duniya da lahira ina fata za mu yi koyi da kuma sauraro da malumin mu na sunna su gwada mana irin abin da manzon Allah ya karantar mu yi aiki da shi don mu tsira na rayuwa in mun koma lahira mu samu babbar rabo akarmaku na ina maka addu'a Allah ya ƙara sanya albarka cikin wannan majalisa
amin
irin gudumawa da kake badawa wurin raya zukatan al'umma a maida su ga Allah subhanahu wataala ba mai saka maka banda Allah saboda haka shege ya cancanci mu ma mu rinka mishi addu'a a lokacin da bai san muna mishi addu'a ba kuma da shi ma yake mana addu'a wannan majalisa Allah ya raya ya sanya albarka sauran majalis da ke karatu ko ina Allah ya bashi dauriya yana iya zama ya karanta yayi abubuwa da dama saboda haka muna alfahari da shi kwarai da gaske mun san ko da ba mu gan shi ba ya rike mana wani jigon wuri yana wakiltar mu inda bai kamata a ce muna nan ba mu ma muna wakiltar sa inda bai kamata a ce yana nan ba kowannen mu yana yin abin da ya kamata gurgurdan hali don ba da gudunmawarsa da irin abin da yake iya taimakawa don addini ya ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya albarka Allah shi jagora Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sanya wannan majalisa da sauran majalisa na ahlus sunna wal jamaa
amin
madadin kaina da kuma sauran wanda muka tawo tare ina godiya da wannan dama da wannan ziyara da garin wannan fuskoki masu albarka ina addu'a Allah ya ƙara daidaita mana
amin
tawo mai yawa Allah ya sanya albarka mun gode kwarai da gaske jira ku da alkhairi
shugaba Aisha Abdullahi Balalau shugaban jama'ar Al-Jami'i da kamar da suna ta kasa da kuma haɗin kungiyoyin Ahlus Sunna da yawan jama'a da yawa da ta kasa sai
amin
ina wannan ziyara ta kawo mun musamman mun ta kawo kuwa ma shi kara ta kawo mun da kuma fara yin shi da don ta kawo kuwa da kuma mun ji da ta kasa sai
amin
subhanahu wa ta'ala ya biya da gidan kasan na ga da kare ka da kanka yana yi gwada ba ana ke kuje ka akan jagorancin da kake kuma ba kalada akan hidima da kake yi na addini da al'umma wala kuma ba mu sala ya mai da kai da lafiya ya kare ka da din da kake to insha Allah za mu ne shi ala rahma na so ban go ke ke mana da addu'a muna godiya ko shi ma Allah ya karba mu da sai
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.